Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimaitin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya tattauna da shugaban kungiyar tsaro ta NATO Jens Stoltenberg a jiya Asabar game da hanyoyin da za a sake dawo da shirin fitar da hatsi ta tekun Bahar Aswad. Yarjejeniyar ta Majalisar Dinkin Duniya wacce ta kare a ranar Litinin ita ce ta ba da daman fitar da hatsi da wasu kayayyakin gona lamin lafiya a tashoshin jiragen ruwan Ukraine ta tekun Bahar Aswad. Zelensky ya ce shi da Stoltenberg sun yanke shawarar ba da muhimmanci ga matakan da suka dace don ci gaba da aikin mai dorewa na fitar da hatsi ta tekun Bahar Aswad din. Zelensky ya kuma tattauna da shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan akan yarjejeniyar hatsin a ranar Juma'a. Dubun-dubatan masu zanga-zanga ne suka gudanar da tattaki a jiya Asabar a babban hanyar shiga birnin Kudus a wani mataki na ƙarshe na nuna ƙin amincewa da yunkurin Prime Minister Benjamin Netanyahu na yin sauye-sauye a sashen shari'ar ƙasar. Sama da tsofaffin shugabannin tsaron Isra'ila goma ne suka sanya hannu akan wata wasiƙa da ke neman Prime Minister Isra'ila ya dakatar da dokar. Zuwan masu zanga-zangan ya mayar da babbar hanyar shiga birnin launin shudi da fari na tutar Isra'ila da mutane suka rika yayin da suka kammala zangon ƙarshe na tafiyar kwanaki hudu mai tsawon kilomita 70 daga Tel Aviv zuwa Majalisar Dokokin Isra'ila. Masu zanga-zangar sun hada ƙarfi da ƙarfe tare da wasu ɗaruruwan masu zanga-zanga kuma sun yi shirin yin sansani a wajen Majalisar Dokokin ƙasar gabanin zaɓen da ake sa ran za a gudanar gobe Litinin a majalisar. Netanyahu da abokansa na masu tsauraran ra'ayi sun ce ana buƙatar yin garan bawul domin daƙile abin da suka ce wuce gona da iri na alƙalan da ba a zaɓa ba. Sai dai masu suka sun ce shirin zai ruguza tsarin tabbatar da adalci a ƙasar tare da ɗora shi kan turban mulkin kama karya. Duk wani fata na gaggawar dawo da sojan Amurka da ya tsallaka zuwa Koriya ta Arewa ba bisa ƙa'ida ba a farkon wannan mako, kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba saboda shuru da mahukuntan ƙasar suka yi akan inda Travis Kane yake. Muna da hanyoyin sadarwa. Mun yi amfani da su, inji sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken a ranar Juma'a a wani taron tsaro na Aspen. Yana mai bayanin cewa Washington na kokarin kulla tattaunawa da Koriya ta Arewa tun farkon wannan gwamnati. Martani da muka samu ne kawai shine harba makami mai linzami ɗaya bayan ɗaya, inji shi. Yayin da Washington ke jiran martanin kai ɗauki ta hanyoyin Majalisar Ɗinkin Duniya da mai shiga tsakani ƙasar Sweden, ana gudanar da bincike a matakan soja na Amurka da kuma rundunar Majalisar Ɗinkin Duniya UNC don tantance yadda sojan da ya kamata ya kasance a cikin jirgi zuwa Amurka don fuskantar hukuncin ladabtarwa a maimakon haka ya bayyana a kan iyakar ƙasashen Koriya biyu. Labaran na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Wata mahaukaciyar guguwa ta yi mummunan barna a wata babbar masana'antar harhaɗa magunguna ta Pfizer a jihar North Carolina a nan Amurka, wadda ita ce ta baya-bayan na a cikin jerin abubuwan da suka faru sakamakon matsalancin yanayi na ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da ya mamaye garuruwa a jihar Kentucky, yayin da wani yanki daga California zuwa kudancin Florida aka samu tsananin zafi a ranar Laraba. Kamfanin Pfizer ya bayar da rahoton cewa ba a samu raunuka ba, amma hukumomi sun ce magunguna sun lalace bayan da iskar guguwar ta lalata masana'antar da ke kusa da tsaunin Rock Mount da ke North Carolina. A garin Phoenix da ke jihar Arizona, wani abin tarihi ya faru da safiyar Laraba, inda aka samu yanayin zafi mafi karanci na ma'aunin digiri 97. Ana kuma hasashen jihar Kentucky za ta samu ƙarin ruwan sama bayan ambaliya da ta yi sanadiyar aikin ceto daga gidaje da ababen hawa a wasu garuruwa da ruwan ya mamaye. A ƙarshe, 'yan sanda a ƙasar Yemen sun ce sun kama wasu mutane biyu da ake zargi da kashe wani babban jami'in hukumar samar da abinci ta duniya a ranar Juma'a.
labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shirin BOA Hausa kasuwa akai miki lone kasuwa.
Masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin kasuwa akai miki dole. Kamar yadda masu iya magana suka ce wai gidan biki sai an so, to fa shirin kasuwa akai miki dole na wannan mako yayi babban kamu, domin kuwa shirin kasuwa akai miki dole yayi tattaki har zuwa kasa mai tsarki, wato garin Makka, inda muka shigo unguwar Share Mansur, inda akwai kasuwa da ake kira Masassaka, wanda yawanci masu magana da harshen Hausa su suka fi yawa a wannan kasuwa, kuma su ke siye da siyarwa. Bari mu je mu shiga cikin kasuwan, mu kutsa mu ji abubuwan da aka kasa a wannan kasuwa da kuma farashin sa. Biyo mu dan jin yadda shirin namu zai kasance.
Sunana Mahmuda, bana nazo Makka nan.
Ishin me ma ka kasa?
Eh, zan zanna kasa.
Kananan robobi ne, amma kuma an daddaure su a leda. Ishin yanda ka daura kamar guda 6 a leda nan, nawa farashin sa?
Real jarun sai da
shi. To idan daddaye ne fa?
Eh, to ba mu sai daddaye dan haka muke sai da dauran shi, saboda an kai shi daddaye dan ba sai yin shi. Eh, muke sai da shirya libyar da guda 6 muke daddaye muke sai da libyar.
To musamman ma yanzu baki sun shigo aikin haji, ya zaka kwatanta yanayin cinikayya a yanzu da kuma bayan baki sun tafi?
Cinikin yanzu sosai, ana cinikin sosai. Idan baki suka tafi cinikin yana komawa baya sosai, wallahi hakikatul amr ba samun cinikin sosai.
To kamar yanzu a rana kakan sai da kulli nan kamar guda nawa?
Eh, to yanzu a rana dai yanzu kanakin a baya babban ledari na sau kamar kulli, na sai kamar kulli leda 5 haka in sai da ita. Yanzu kuma cikin kin ya ja baya, kin ga leda 2 kenan na kulla, sai mun gama ƙariya ba. Sakamakon cinikin ya dan ja baya. Dan ya ta nan ma gobe da yan kulla shi.
To dama wannan sana'ar ta zamzam kake, ko kuma kafin zuwan baki lokacin aikin haji kana wata sana'a?
Kafin zuwan baki wata sana'a nake, ina sai da albasa, na sai da ganye, na sai da albasa, na sai da kuma kankana duka.
Sunana Suleiman, mazaunin Makka. Ni na kasa Lubana haka, ana ce mata Cingam da Hausa. Yawa, mun kasa Bombo, muna ana ce mata Goggo a garin Hausa, kuma muna sai da bagaruwa. Kamsariyal kamsariyal, abba riyal, buriyal buriyal.
Masha Allahu, muna cikin magana dai ya samu kwastoma da ta zo ciniki. Kamar wannan kullin shi ne Cingam din?
Shi ne Cingam.
To nawa ake sai da shi?
Muna sai da shi kamsariyal.
Biyar
biyar biyar kenan.
Yaya yanayin ciniki yanzu?
Eh, to alhamdulillah, za mu ce ciniki alhamdulillah.
Ya fi da mu kuma yaya?
A gaskiya ya fi da, dinga baki sun shigo gari, dinga damun su yanayin garin nan kaman zahama ce. Da maulidi akan yi irin wannan zahamar, in ya wuce kuma aka shiga zahamar sallah, karamar sallah, an gama kuma sai a jira kuma zahamar babban sallah. Yawwa, yanzu kuma ana gama wannan zahama, da an gama kwashe alhazai, mukan sare kuma Allah zai kuma damu da baki na umara.
Ga kuma ita ma wata bagaruwa nan, ita ma na san baki sukan siya su tsaraba, ita kuma nawa nawa?
Zahama muna sai da ta 10-10, muna sai da ta 5-5, kamsa kamsa, 10-10.
Masha Allah.
Yawwa, duka muna sai da su.
Wato ita ma ya yanayin ciniki a lokacin?
Gaskiya ita bugaruwa ba ma ma daukan ta, mu sai da ita sai irin wannan lokacin zama na
baki sun fi sayan ta.
Yawwa, baki da ma ake kawo ita wanda suke sayan ta dama, saboda tsaraba gida.
Nawa ga
wannan? 10 riyal, 10-10. Wannan kuma riyal 5-5.
To dama wannan sana'ar ita kake yi, ko kuma dan zuwan baki ne? Ka san baki suna bukatan kayan
nan. Eh, ita nake yi ga baki dai dama. Yawa, duk wannan kayayyakin su nake sayar da su, da su alawa, da su jibbuna haka, ina duka ina kawo su. Kamsa da yake naji.
Ina baka kamsa.
Shin me kika zo siya ma a kasuwar nan?
Na sayi shingam, na sayi bagaruwa. Allah, a lokacin haji nake shigowa. Sai lokacin haji nake shigowa.
Na'am. Kikan shigo aikin haji kowace shekara ne, ko kuma wannan shekara ne? Allah ya baki da
Allah, kowace shekara ana shigowa.
Ana kuma shigowa kasuwa.
Ana shigowa.
Ya kika ga farashin kaya a yanzu wannan shekarar da kuma shekarun baya?
Gaskiya alhamdulillah, kowane lokaci kazo inda wannan kasuwa kazo, kana samun farashi daidai ruwa daidai tsaki, daidai kuɗin ka. Alhamdulillah, gaskiya akwai farashi kayan su.
Sunana Mahmud, ina sayar da abayoyi, ina sayar da azurfa.
Na san abaya ita ce abin da baki suka fi so. Yaya farashin ta, kuma yaya yanayin cinikin?
Wallahi abaya akwai wanda yana sayar da ita da riyal 10-15, akwai wanda yana sayar da ita da riyal 20, akwai wanda yana sayar da ita da riyal 10-12. Yanayin ciniki gaskiya alhamdulillah, an gode Allah kwarai da gaske. Eh, gaskiya lokacin baki an fi samun ciniki sosai, sama da lokacin da za a ce ba lokacin baki ba. To amma akwai wani abu da yake faruwa, yawanci Makka baka samun tsawon lokaci mai yawa wanda za a ce babu baki masu siyan kaya a Makka gaskiya zai yi wahala
saboda in ba a zo Hajji ba
a za a zo Umara
kamar a rana kakan sai da abayu nawa
wallahi a irin wannan lokacin a rana gaskiya ina sai da abayu kwarai da gaske da yawa dan ko banza a rana ka sai da abaya kaman guda 50-60 musamman da a cikin wannan lokacin na baki to amma idan baki sun ja to kuma gaskiya abun yana raguwa kuma idan ya kama idan bangaren ko harami ne wannan gaskiya ana sai da tafi haka magana ta gaskiya
to shin akwai wani kalubale da kake fuskanta a wannan sana'ata
eh gaskiya akwai kalubalen da muke fuskanta musamman wajen bangaren kuma da suna hana mu mu je mu kasa kaya mu yi talla irin wannan duka yana faruwa
to idan aka baka dama musamman ma ku baki wace kira zaka yi wa gwamnatin Saudiya
ba abu da zan iya ce musu sai dai in ce musu Allah ya saka musu alkhairi kawai abu na biyu kuma ubangiji Allah mu ma ya ba mu fita da zaman garin da muke a ciki
kana ita azurfan fa ga sunan na gansu da ba laifi da akwai na maza wannan suwa suke sa wannan
maza ta maza ce wannan ita ma kowa yana sawa wannan maza da mata kowa yana sawa wannan ina sai da ita kamar riyal 80 wannan kuma na gefe ina sai da su kamar riyal 100 wadannan kuma ina sai da su kamar riyal 25 wannan ina sai da ita kamar riyal 60 wannan mulmulalliya ina sai da ita kamar riyal 80 wannan da ake ce mata dubla ina sai da ita kamar riyal 40 wannan kuma ina sai da ita ma kamar riyal 70
ita azurfan kamar a rana kakan sai da guda nawa
wallahi ita azurfa wannan kamar a rana a cikin wannan lokacin gaskiya ana siyarwa da dama kwarai da gaske dan idan ma ana sayarwa da dama kwarai da gaske gaskiya sabanin kuma an ce fa baki sun tafi kuma musamman ita azurfa gaskiya sai lokacin baki kuma kamar yadda nace miki maka yawanci ba a samun lokaci mai tsawo sai akwai baki a Makka
alhamdulillah ni sunana Kabiru Abdulkadir inkiya a Cidamu daga jihar Kano
kakan zo aikin haji ne akai ko wannan shekarar ne Allah ya baka daman zuwa
alhamdulillah wannan ce shekara ta farko ta zuwa aikin haji
ya kakai kasar da kasuwan
nan abin da yasa na san da kasuwan nan mun kasance baki a gari muna sayan kayayyaki a manyan shagunan su kusan da tsada to cikin labari sai muka samu labarin cewa akwai kasuwanni irin yadda mutanen mu suke sayan kaya cikin sauki wannan shine dalilin sa da tsince kaina a wannan kasuwar
da me kasiya
wasu lokutan mukan zo nan saboda mukan samu kayayyaki a can muna ce musu na hannu wanda kusan sun fi sabon kwari in zaki ba jaka da siya yanzu wannan zaki dalilin takalma ne na yara na makaranta to shi kuma yaron yin sawa mai kwari kan dade na amfani da shi to wannan shine dalilin sa muke zo irin nan din muna duba akwai sawabi akwai kuma tsofi amma masu kwari
to ya farashi
farashi gaskiya idan zaka yi la'akari da cinikinka nan zaka sai da sauki amma mu da yake muna da lissafi na kasuwa idan mun taya baka ce mana riyal kaza sai mu auna kuɗin mu na Najeriya din riyal 1,200 sai ga an ce ma karma abu da riyal 5 wannan kuɗin kuɗin Najeriya 1,000 kenan to sai mu ga tsadar shi ta nan bangaren amma idan mazon nan ne akwai sauki ba matsala
sunana Hajiya Aisha dan batta
kamar me da me kika kasa
wallahi na kasa gumama ce ga ta nan da takalma da riguna da dai gahi nan ina sassira
yaya farashin kaya a wannan lokaci
farashin kaya akan siya riyal 5 riyal 10 ne riyal 15 duk dai yanda ya kama kaman ta ahir gahi nan dai duk ba inda ba a siyarwa
to yaya yanayin ciniki musamman ma yanzu da akwai baki a garin
ciniki da farko ana ta ciniki sosai kuma yanzu da yake an so mu ebe baki yanzu cinikin ba kaman na ba gaskiya
to musamman ma yanzu da aka so mu ebe baki suka fara koma kasashen su sun kun sako da farashin kayan dan ku samu ku saida ko kuma farashin yana nan a yanda yake
an sako sosai ma ko dan abin da za a siya riyal 5 uku suka ce ma ko abin da za a siya riyal 10 suka ce 5 siyan musu ake an karya farahi da yawa dan in suka tafi he a hankali ciniki gaskiya
to dama sana'ar kayan nan kike yi ko kuma dalilin zuwan bakin da yasa kika kasa wannan
baki nake zuwa ni yar aikin gidan Laraba ce in na gama aiki na duk shekara kuma in na sayar din mana a yanzu haka in na hada kuma he in tafi gidan Laraba aiki iwa
to kamar a rana kikan sai da takalma kafa nawa
Allah ba da sa'a in na dauko dauri ne ba za a gane ba aka zazzage akan sai da dauri 3 4 5 kiskis manyan kiskin kaya ba za a sai da 3-4 iwa manewa Allah godiya
to masu sauraron mu da haka muka kawo karshen shirin kasuwa akai miki dole na wannan mako inda tun a farko na baku labari ko kuma na fada muku cewa shirin kasuwa akai miki dole na wannan mako yayi babban kamu ne inda yaje wata kasuwa da yawanci wadanda suke kasuwar a garin Makka kasuwar take, amma yawanci waɗanda suke saye da siyarwa a kasuwar mutane ne da suke magana da harshen Hausa. Kuma masha Allahu mun zanta da su, kun ji yadda zantawar namu ta kasance. To a madadin dukkanin abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, sai kuma ni Hawwa Umar da na shirye shirin na wannan mako na kuma gabatar daga garin Makka nake cewa mu kasance lafiya.
Shirin BOA Hausa, kasuwa akai mikilo ne, kasuwa.
Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi.
Sunana Pastor Amwisi Emmanuel a cikin Holy Spirit Church Ababo Akron daga kasan Kumasi, Ghana. In ka duba cikin Bible, Zechariah chapter 7 verse 8 to 10, bayan yan Israel sun bi cikin azaba iri-iri daga kasan Babel a lokacin Nebuchadnezzar, bayan sun samu futu, sun tambayi annabawa lokacin kaman me Allah ke so mu yi yanzu. Shi Allah ya ce musu, abinda yake kawo kwanciyar hankali duka kawai nake so mutane na su yi, su samu farin ciki, su yi gaskiya muke bautan Allah. Abinda ya kamata mu yi bukatan shi sosai ne kwanciyar hankali. Annabi Isa kuma ya ce cikin Matthew chapter 5 verse 9, kaman don wanda yake yin abinda yake kawon kwanciyar hankali duka, shi Allah ke duba, ke consider kaman diya ko kuwa yaron shi ko kuwa wanda ya san shi Allah. Yasa mu duba mun da muke bauta Allah, mu nemi ko kuwa mu yi abinda yake kawo kwanciyar hankali duka, shi zai ba mu samu cin gaba. Assalamu alaikum.
Madalla, yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki, wacce ni Hawwa Umar zan jagoranci shirin. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki, zamu yi magana ne akan cutar sarki haƙora, wacce a Turanci ake kira da tetanus. Sarki haƙora cuta ce da ƙwayoyin cuta nau'in bacteria ke haddasawa, wanda ke shafar layin sadarwar ƙwaƙwalwa. Sarki haƙora kan shafi jijiyoyi da tsoka da kuma yadda mutum ke shakar numfashi, kuma yakan yi barazana ga rayuwar mutum. Muna tare ne da ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiye na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita, barkamu da wannan lokaci.
Masu
sauraron mu, za su so su ji ƙarin bayani akan cutar tetanus, wato sarki haƙora.
Cutar tetanus wata cuta ce da ƙwayar cuta jinsin bacteria mai suna Clostridium tetani take kawa. Takan saki wani guba ne, wanda guban nan sai ya shafi jijiyoyin da suka taso daga laka da ƙwaƙwalwa, sannan sai ya kasance tsokokin jiki sun yi tauri, maimakon su yi tauri suna saki sai su yi tauri su tsaya ƙam, sai ya kasance kenan ba sa yin aiki yadda ya kamata yi. Wannan kuma zai shafi kusan kowane ɓangare. A likitanci aka raba su kusan kashi hudu. Akwai wadda ake cewa generalized, wato wadda ta shafi gaba ɗayan jiki. Akwai wadda ake cewa cephalic, wadda ita kuma abinda ya shafi daga kai zuwa wuya. Akwai wadda ta shafi jarirai, wato neonatal tetanus. Akwai kuma wanda ya shafi wani ɓangare na jiki daidai inda abin ya shafa. Misali a ce kafa ne ta samu matsala kuma ya tsaya lalle iyakar kafar. mafi yawancin lokaci guda biyun nan, wato wanda ya ta game gaba ɗayan jiki da kuma ta jarirai sun fi yawa. Idan ka tara su biyun su ne fiye da kashi 90 cikin 100 na duk cutar tetanus da ake samu. Cuta ce mai hatsarin gaske saboda tana saurin kisa. Idan ya kasance ta shafi mutum, zai kasance haƙorin shi ya kankame saboda waɗannan tsokoki da suke buɗe baki su rufe shi sun kankame, yadda buɗe bakin zai zama aiki ba zai budu ba, sai ya kasance ko yawu baya iya hadewa, abinci ba zai ciwu ba. Idan ta shafi jijiyoyin da suka shafi numfashi, sai ya kasance numfashi ma ba zai yi ba, sai ya kasance sanadiyar wannan ayarsa rai. Lokacin da mutum yake samun wannan matsaloli, yana cikin hayyacin shi, yana sane, sannan dan abubuwa kadan ko a taba shi ko haske ko surutu ko wata ƙara tana iya sa sai ya zama kamar an firgita shi, sai ya zama tsananin waɗannan tsokoki sun ƙara ƙarfi. Wani lokacin musamman a yara, sai ya bankara har wuyansu, yadda zai iya karya kashin bayansa saboda tsokokin da ke kashin bayan nan sun tauri sun lankwasa kashin baya.
Menene alamomin cutar tetanus, wato sarki haƙora?
Yawanci takan fara ne da alamar bakin nan. Wala Allah mutum ya dan samu rauni ko dan karta ko ya taka wata kusa ko wani abu mai kaifi wanda yake da datti, saboda kwayan nan tana zaune a cikin ƙasa, za ta kuma iya shekaru a cikin ƙasan nan. Wani lokacin sai ciwon ma ya warke, ya manta da shi, kawai sai a ga ya fara samun tauri, ba zai iya buɗe bakin shi ba, haƙori ya kasa buɗuwa, sai a fara ganin fuskar shi tana wani motsi da ba a saba gani ba, sai jiki ya fara tauri. Yawanci da farkonta, wala Allah zaka ji lafiyar shi lau kafin wannan ta faru. Ga jarirai, yawanci inda ake samun matsala idan an zo wurin haihuwa ne, bayan an haihu irin matakan da ake bi, ko a sa wata reza ko wani almakashi mai datti a yanke cibi na yaro, ko kuma irin magungunan da ake sawa a cibin nan, sai ya kasance an sa da waɗannan ƙwayoyin cuta na tetanus. Idan ya shiga, to fa sai ya zama matsala, shi ma jariri sai ya fara irin wannan, sai ya fara ganin baki ba zai budu ba, ya fara kuka, sai ya kai ga ya zama kamar sassaka shi aka yi, wani lokacin kamar an sassaka shi ne da katako, ba za ka iya lankwasa gaban shi ba. Kuma tana da hatsarin gaske saboda ko a asibitocin da suke da cikakkun kayan aiki, idan wannan ta faru, kashi 50 cikin 100 na irin wannan yara ba sa rayuwa.
Kai maganar cewa lokuta da dama idan mutum ma ya ji ciwo, sai ciwon ya warke kafin ya fara fuskantar irin wannan matsaloli, kenan za a iya cewa cutar takan dauki lokaci a jikin mutum kafin ta bayyana?
Ita kwayar cutar idan ta shiga, yawanci ba za ta bada ko zazzabi ko wani abu ba, kuma abinda take shine sai ta samu lokaci, yawanci ba ta son iska, saboda haka sai wurin ya rufe, sannan sai ta fara sakin wannan guba, to wannan guba ita ke kawo wannan matsala. To shi yasa a lokacin da ta shiga din ba lalle a ji wani abu ba, sai ta dauka kwanaki, sannan kuma tana iya rayuwa a waje ko a kasan nan ko a jikin wani abu mai datti na watanni ko shekaru ma, to shine illarta, sai ya kasance ba a ma san cewar tana nan ba. Sannan kuma kwaya ce da suke da wahala sha'ani, yadda inda zaka sa misali a ce reza da take dauke da kwayar wannan cutar, ka sa ta a ruwa ka tafasa ta na minti 20, tana iya rayuwa a cikin tafasashen ruwa na minti 20 din nan. Yawancin magungunan da ake sawa na kashe kwayoyin cuta baya kashe spot din wannan da yake kawo wannan matsala, saboda ka cuta ce wadda tana daga cikin ainihin rigakafi yafi magani.
Ta yaya ake karbar rigakafin cutar sarki haƙora?
To akwai yanayi biyu. Yawanci mata masu juna biyu in sun je awo, ana yi musu allurar rigakafi na tetanus din, sannan su ma jarirai ana yi musu daga sati 6. Yawanci allura tana zuwa a haɗe da ta sarki haƙora da ta mashaƙo da ta kuma tarin shika. Yawanci akan fara bada ita daga sati na 6, amma babban rigakafi shine abubuwan da ake sawa domin Allah iyaye su kula, a yi haƙuri kula da cibin nan da ake yi, da ake sa abubuwa. Akwai wuraren da har kashin shanu ake sawa. To ita kuma ƙwayan nan ta cutar nan tana rayuwa a cikin ƴan hanji da na mutum da na dabba. To kagan aka dauko irin waɗannan abubuwa aka sa, kina an sa ta cikin hanyar jinin ne direct. Iyaye su yi haƙuri, ko da haihuwa gida ne, a samu sabuwar reza wurin yanke cibin nan, in an yi amfani da ita kuma a yarkar a ce za a maimaita. Sannan a rinka kula da shi wurin cibin nan, abinda ake cewa spirit da auduga ana kogewa. Amma abubuwan da ake sawa a cibin nan shine babban illa da ke kawo matsala ga jarirai. Saboda haka idan aka da waɗannan matakai, insha Allah za a samu sauki. Hakika an samu sauki, domin kafin a fara alluran rigakafin nan, mutane da suka dan kwana biyu za su iya ba da labarin gaskiya irin yadda aka samu matsala, da kuma asibitoci da dama wanda za su faɗa miki irin yadda aka samu wannan matsaloli kafin alluran rigakafin nan su kankama. Alhamdulillah an samu saukin su, amma har yanzu muna daga cikin kasashen da suke samun matsalar ta.
To likita, kayan maganan cewa akan bawa masu ciki alluran rigakafin cutar sarki haƙora idan sun ji awo, ana ba ta ne dan kariyan kanta ko kuma dan kariyan jaririn?
Kariya biyu ce, ita kan kanta sannan kuma ta ba jaririn wani dan kariya. To amma jaririn kariyar da yake samu ba ta isa daga mahaifiyar, akalla yafi ba a bai samu ba, saboda idan ka ba mutum allurar rigakafi a sati shida, kinga kenan me ya faru da shi kafin sati shida. Yawancin wanda suke samun tetanus na jarirai suna samun ta ne a satin farko zuwa sati na biyu, saboda haka idan ka ba iyayen suka ba su dan kariya za a samu saukin ta. Shi wanda ake ba jariri bayan sati shida ana kare gaba ne, amma na wannan dan kwana 28 din na farko kinga bai amfana ba.
To likita, ta hanyoyin jini kawai ake iya samun cutar?
Duk inda za a samu fata ta fashe, kwaya cutar nan za ta iya shiga, amma ita ba zai yada ta ba, ko ita tari ko ta wani abu ba zai iya yada ta ba.
Kwana nawa cutar take kafin ta kankama ta haifar da matsalar rasa rayuwa?
Kamar yadda na yi bayani a baya, matsalar shine abinda ita, wato ita kwayar ba ta san iska ta oxygen, saboda haka idan aka rufe ta shine yawanci ake samun dandanan ta saki wannan guba din. To kinga kenan za ta iya zama akan ciwon mutum, amma saboda ba a rufe ciwon ba, aka wanke ciwon har ciwon ya warke ba a rufe ba, ba tare da ya samu matsala ba, bai ma san ta hau ciwon ba. Wani kuma ana yi a rufe ciwon kwana 1-2-3 ya fara samun matsala, saboda haka ya danganta ga yanayin ciwon. Misali wani kuna ne, na taba ganin yaron da kuna ya samu, to saboda yanayin kunar kuma sai kasance baya iya tashi wurin bayan gida, daga bayan gida kuma sai samu wannan cutar, saboda ta shiga ta inda kuma kunar ta shiga, yana kan gadan ana maganin kuna, wannan kuma matsalar ta.
To likita, shin wanda ya kamu da cutar misali ya shafa ma da ita yakan zo ya warke?
Ana warkewa, wanda ake a asibiti akan bada magani, sannan a bada magungunan da za su sa su waɗannan tsokokin su saki. Wani lokacin sai an kai mutum ɗakin ta kwana, an sa shi akan injinan da za su yi mai numfashi da sauransu, amma ana rayuwa. Sai dai da yawa, musamman ga jarirai da yawa, sukan rasa rayukansu saboda cuta ce mai fitina gaske.
Duk da dai a baya ka ja hankalin iyaye game da abubuwan da ake shashafawa a cibi, sannan wani lokacin kuma za ka ga yaro ya dan tasa watakila shekara 2-3-4 haka, ya ji ciwo ba a ɗauki abin da mahimmanci ba. To koda a gida ne, me ya kamata uwa ta yi ta wanke ciwon nan domin kare yaro daga kamuwa da wannan cuta?
To yawanci za ka ga idan abin da ya kamata yi idan mutum ya samu rauni, a wanke wurin nan, a bude shi, sannan kuma ana zuwa asibiti za a yi mai allurar wadda za ta haɓaka wato garkuwar jikin shi, sannan a bashi magungunan da ya kamata. Amma ko wuraren da za ki ga mutum ya yi rauni, ya ɗebi ƙasa ma ya zuba, bai san cewar kwayar cutar tana cikin ƙasa ba, saboda haka idan aka kula da irin waɗannan abubuwa na tsafta da kuma kulawa, a daina zube-zube a kan ciwukan nan, a wanke su, a je asibiti a ɗau matakin da ya kamata, insha Allah za a samu sauki.
So tari a gida, za ka ga idan yaro ko babba ya ji ciwo, an sa ruwan ɗumi da gishiri an wanke ciwon, shin hakan daidai ne?
Wataƙila suna kwaikwayon normal saline wanda zai wanke wurin ba damuwa ba illa. To amma idan an yi hakan, ya kamata kuma a je a sa, saboda a samu maganin da ya cancanta sa.
Masu sauraron mu, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako, a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato Dr. Lawal Musa Tahir, sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake mana fatan mu kasance lafiya.
Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da suka hada da Julie Gresham da ta da shirin da bada umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, auni lafiya.